أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أيوة يمتشن أشرين دقيقة جوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تاريخ دود 30 دبير كما sha 8 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi aya ta 117 insha Allah a cikin tafsirin da muke a cikin suratul tauba a cikin wannan wata na ramadan ne albarka daga tambayoyin da jama'a suka rubuto akwai tambaya ta farko daga tambayoyin da aka rubuto akwai tambaya ta farko yaro ne ya bata ba a ganshi ba har babansa ya rasu sai aka raba gado da shi to gadon nasa gona ce to sai na bawa wani gonar yayi amfani da ita amma idan shekara ta yi yana bani kudi to ya za a yi da kudin nan har yanzu ba a ga yaron ba eh ba a hukunci da cewar ba za a yi hukunci da cewa yaron ba shi da rai ba har sai ya kai shekarun da ake ganin iyakar shekarun da kamarsa za su yi kenan to lokacin ne za a raba gadon sa saboda haka wannan kudi da ake wannan gona tana nan a tasa wannan kudi da ake bayarwa amana ne a hannun wanda yake kula da dukiyar yaron har sai lokacin da aka yi hukunci da kan cewar kamarsa ba zai yiwu ya rayu ba to sannan sai a raba gadonsa kuma ba kada a yi wannan hukunci sai an kai ma alkali domin ya tabbatar domin kadiyya ce da take da alaka da haƙoƙin mutane don haka kada shi wanda yake kula da shi ya yi abin gaba gadi ya kai ga shari'a ya kai ga alkali wanda zai hukunci da shari'ar Allah saboda haka a yi hukunci a kan cewar a rayuwar wannan ba zai yiwu ba a bisa al'ada a ce har yanzu yana da rai saboda haka sai a yi hukunci da cewar ba shi da rai sai a raba gadonsa. Babu kayyadadde yawanci shi ne ake cewa a duba a ga kamarsa shekara nawa zai yi shi ne dai yawanci a shekarun al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 70 ne saboda haka idan aka kaddara shekara 70 ta yi babu labarinsa ba a ganshi ba to lokacin za a iya raba gadonsa amma in ba haka ba gadonsa haka za a rage. Wai an tsoron da shekara 70? Ana ganin ta yi kaɗan? A wai ina ganin wai ana ganin in aka ce an kai 70 din watakila ta kusa hanya 70 ta yi shi ne a shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam 60 zuwa 70 to wannan ya ce tafiya ne daga Kano zuwa Lagos to sai na ga zan hada salloli da yawa to shi ne da muka dan tsaya sai na yi alwala muka shigo mota ne sallata a ciki akan kujera to shine nake neman ƙarin bayani akan ingancin sallartawa al-asl ba a sallar farilla akan kujera sai idan ya takura yanda zai zamanto ba zai iya yin sallah ba ga lokacin sallah zai fita to sai ya sallah a kowane hali ya samu kansa ko da akan kujeran ne amma idan akwai fatan mota za ta tsaya za a sauka ya tsaya ya yi sallah ko kuma a cikin jirgi ne idan akwai fatan cewa jirgi zai sauka kafin lokacin sallah ya fita to sai ya saurara sai lokacin sallah ya fita ko kuma idan lokacin zai ba da dama alal misali sun gama rabe-raben abinci sun gama dauke-dauke zai samu yar wato kafa irin wajen shigowa din nan akwai yar kofa da zai iya yin sallah a wajen to idan wannan damar za ta samu sai ya salla a haka yadda zai samu ya yi tsayuwa da ruku'u da sujada gaba daya amma idan haka ba za ta yiwu ba kuma gashi lokacin sallah zai fita, ma'ana lokacin sallah rana za ta fadi bai yi azhar ba bai yi la'asar ba, alfijir zai keto bai yi magriba ba bai yi isha ba, rana za ta fito bai yi sallar asuba ba. To kafin waɗannan lokuta su zo dangane da waɗannan salloli da muka ambata, to sai yayi sallar a halin da yake, kuma wannan sallar ba zai ramata ba, tunda Allah ta'ala ya ce fattakullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gurgudan ikonku. Idan ma bai samu yayi alwalaba, in alwalaba ta yuba kuma ba shi da halin da zai taimama, sai yayi sallar a haka, hukuncin sa faqilut tuhurain, kamar yadda muke ta ambaton fatuwar malamai akai, wanda shine abinda Imam al-Bukhari ya kulla babi a kansa a cikin littafinsa Al-Jami'us Sahih. Saboda haka wannan shine masu larura sai su kula da irin wannan insha Allah. Sannan ni ne ina cikin gabatar da sallar la'asar, sai na tuna ban yi sallar azhar ba, yaya zan yi? Yayin da kake gabatar da sallar azhar, sai ka tuna cewa baka yi kake sallar la'asar, sai ka tuna baka yi sallar azhar ba, to wannan akwai halaye. Hali na farko, kana sallah kai kadai. Hali na biyu, kana sallah a bayan liman. Amma idan kana sallah kai kadai, to shi ma yana da hali na biyu. Yana da hali biyu. Idan ka riga ka kulla raka'a daya, ma'ana kana cikin ruku'u, bayan ka riga kai ruku'u na raka'a farko, sai ka tuna baka yi sallar azhar ba, to sai ka maida wannan sallar ta zamanto nafila. Idan kai sallah, idan ka kulla, sai ka karo wata raka'ar ta hada da wannan raka'ar ta zamanto raka'a biyu, sai kai sallama, sai ka je kai sallah azhar, sannan kai sallar la'asar. An fahimta? Idan kuma ka tunani kafin ka kulla raka'a, ma'ana kafin kai ruku'u na raka'a farko, to sai ka fita daga sallar, sai kai sallama, tunda ka riga kai niyya kuma ingantacciyar sallah ce, saboda haka da sallama za ka fita. Sai kai assalamu alaikum, sannan sai kai niyyar sallah azhar, kai sallah azhar, sannan kai sallar la'asar. Wannan kana sallah kai kadai kenan, halaye biyu. Idan kuma kana sallah a bayan liman, sai ka tuna, idan ka riga ka shiga cikin sallah tare da liman, to ba za ka fita daga cikinsa ba, ka shiga kurkukun liman. Shine wannan ɗaya daga cikin surorin da malaman fiqh suke cewa liman yana da kurkuku, ya kulle ya daure ka, ba za ka fita ba sai yayi sallama. In yayi sallama, shikenan sai ka tashi ka sake sallar azhar, ka sake sallar la'asar, wannan sallar da kai da liman ta zamanto nafila. Tunda wajibi ne ayi tartibi tsakanin salloli. Asali akan wannan ramuwar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ranar Khandaq, yanda ya jeranta. Saboda haka jerantawa tsakanin salloli idan ba su da yawa wajibi ne. Wannan shine mazhabar Malik da kuma riwaya a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, sabanin mazhabar Shafi'i da yake cewa babu komai, kawai kai sallar la'asar dinka, in bayan kai sallama sai kuma kai sallah azhar, tartibi a wajensa ba dole bane. Amma mazhabar Malik shine aula, kuma shi yafi inganci, saboda abinda wannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na ramuwar sallah ta nuna, na wajibcin yin tartibi. Wannan suna daga cikin suwar wanda yake idan ka fara aiki, ko da nafila ne, dole ya zamanto wajibi. Kaga dai yayin da tana cewa sallar la'asar yake yi, to bata zamanto sallar la'asar din ba, ta koma nafila. To ya riga ya faru nafila, amma sai ya cika ta. Yana daga cikin surori guda bakwai da malamai suka ambata, wanda nafila bata wajaba a cika ta, sai idan ɗaya daga cikin waɗannan halaye ne. If wastami' masa'ila qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kadha'tikafuna tawafuna ma'aqtida'il muqtadi fayalzamu alqada bi qat'in amidi. Masail ne da malamai suka yi hukunci kan cewa bilibtida'i talzamu, idan ka fara su dole su lizimce ka. Suka ambata daga cikinsu ma'alibtida'il muqtadi, da koyin mai yin sallah a bayan liman. Ko da nafila ce, in ya shiga to ta lizimce shi, ya shiga kurkukun liman dole ya cika ta. Ahsan, idan shi ne yake limanci. Liman ne ya tashi an yi sallah, ya yi kabbara, zai yi sallar la'asar, sai ya tuna cewar bai yi sallar azhar ba.
zai dauki hukuncin alfaz mai sallah shi shi kadai.
Saboda haka idan ya shiga cikin sallah yana limanci, shi a haƙƙinsa ingantacciyar sallah ce, shi a haƙƙinsa za ta koma nafila tunda bai yi sallah a zahar ba. Saboda haka a nan wajen idan ya tuna sai ya janyo al-ma'mum, shi sai ya fita ya je ya sake sallarsa, tunda su sallarsu a sallar la'asar suke yi, kuma kowannensu yana kullata, kuma an tayar da sallah a matsayin sallah ingantacciya. Saboda haka ba abin da ya bata sallarsu, don haka sai ya janyo wani ya cika sallarsa, shi kuma sai ya fita ya je ya sake yin sallah azhar, ya zo ya shiga tare da su domin ya ci gaba tare da sallarsu. Ba zai ce bari tunda ya kulla raka'a, tunda ya kulla raka'a ya kara raka'a tare da su su sallama ta zaman to nafila ba, sannan sai ya ce to jama'a na mai da ita nafila, ban yi sallah azhar bane shi yasa. Saboda me zaka mai majalisar sallar mu ta azhar nafila, sallar la'asar to mu bayan ba abin da ya bata ta, bayan zaka iya janyo wani ya ci gaba da sallah. Saboda haka wannan shine abinda ya kamata yi, sai yana daga cikin suwar na al-istikhlaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad ta'amallahu 'alan-nabiyyi wal muhajirin wal
da zaburar da muminai kan su fita wannan yaki,
da sadaukar da kai da suka yi da daukan wahala da jimiri da suka yi to Allah ya daukaka halin su daga halin da suke kafin fita yaki zuwa halin da zuwa hali wanda yake mafi daukaka domin da'a dama Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da'ar Allah yake to Allah ya dada kara masa da matsayi bisa wannan da'a da suka yi ta fita wannan yaki na jihadi haka ma da muhajiruna wal ansar su ma Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su ma'ana ya daukaka darajar su daga halin da suke ciki na wani rauni da wani sako-sako da suke yi in ma akwai shi a cikin addini ya zuwa ga hali wato na isa matuka wajen sadaukar da kai da taimakon addini da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka fita a cikin wannan sa'a wato yayin da suke biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fita fi sa'atil usra as-sa'a anan abinda ake nufi zamani wato a zamani na al-usra shine tsanani akasin al-yusra shine sauki wato zamani ne na tsanani Jabir ibn Abdullah ya bayyana wannan tsanani na yakin Uhud ai na yakin Tabuk da cewa usratun fi dhahar tsanani na abun hawa tsanani na abun hawa yadda mutane goma suna wato a bani umbaka akan rakumin hauka bani akan rakumi guda daya mutum goma su raba tafiya akan rakumi guda daya tafiyar kilomita 700 a wannan tafiyar ta zamanin nan kenan ba irin tafiyar da ba wanda yake sai ana kauce ma kozazzabo ana kauce ma tsauni ana kauce ma kori wanda za ta fi tsawo to a cikin wannan tafiyar mutum goma akan rakumi guda daya yace wa usratun fi zad da tsanani a cikin wato azzad shine a guzuri yanda babu abinci ba isasshen abinci hatta wato romo wanda yake romo wanda yake ya riga ya lalace ya soma wari haka ake tafiya da shi a shashi dabino mai tsutsa haka za a ci ba zancen a ce a fitar da tsutsar da shi da tsutsar haka za a ci ya kai tsananin da dabino guda ɗaya mutum biyu ne suke rabawa waɗansu su sai dai su rinka tsotsan kwallon dabino ɗin su sha ruwa a kansa wa usratun fil ma da tsanani akan ruwa ba ruwa hatta kai yanda ya sayyidina Umar yake faɗa mutum sai ya soke tago sai a soke rakumi ruwan da ke cikin tumbin shi za a sha Abdullahi dan Abbas bai je yakin ba da yake yana yaro ya tambayi sayyidina Umar ya ba su labarin wannan kissar shine kamar yanda hadisin ya zo a cikin sahih ibnu khuzaima yace qila li umar ibn al-khattab hadithna min sha'ni sa'ati al-usra ba mu labarin sa'ati al-usra wanda Allah ta'ala ya bada labari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra zamanin tsanani ba mu labari fa qala umar sai umar yace kharajna ila tabuk fi qaydin shadid mun fita zuwa yakin tabuk a lokacin tsananin sai wato zafi mai tsanani fa nazalna manzilan asabana fihi afash muka zauna a wani muka sauka a wani masauki da kishi wato da kishi ya kama mu kishi mai girma hatta bananna anna riqabana satanqati har muka yi tsammanin wuyoyin mu za su yanyanke saboda yunwa hatta in kana rajul la yadhhabu yaltamisul ma har mutum sai ya tafi yana neman ruwa fala yarji'u hatta yadhunnu anna raqabatahu satanqati ba zai dawo ba sai yayi tsammanin kafin ya dawo zai mutu ya tafi neman ruwa baya tsammanin zai dawo ya cimma wato rundunar mayaka hatta inna rajul yanharu ba'ira har mutum wato sai ya soke taguwar da yake rakumin da yake a kansa yake tafiya a kansa fa ya'siru farsahu fa yashrabuhu ya matse cimbin ya sha abin da ke ciki wa yaj'alu ma baqiya ala kabidihi abin da ya saura sai ya sanya a kan hancarsa fa qala abu bakr as-siddiq sai sayyidina abu bakr yace ya rasulullah إن الله قد أودك في الدعاء خيرا فادعوا لنا سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله الله يا سابا مكدع الخير أتكن أدعاك وتوداك الدعاء الله يكرر تروك من الله فقال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتحب ذلك كنا سوني هكا يقول نعم فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقولك هنوانسا فلم يرجعهما حتى قالت السماء بداود سوبا سيد سما تأنسا ne qalat as-sama kaga larabci kenan sai ta sama tai magana ta fada wato ma'ana ta amsa
wato shine abinda aka nema sai Allah ya kwararar da ruwa daga sama fasakabat ruwa ya kwarara famala'u ma ma'ahum suka cika abinda ke tare da su thumma dhahabna nanzur muka duba muka je muna dudubawa falam najidha jazatil askar muka ga wannan girgijin da ruwan da aka yi bai ketare iyakar rundunar mayakan ba wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai hakima ya ruwaito hadisin a cikin alamun nubuwa wato alamomin wato ayoyi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga haka mu'jiza take zuwa domin ta tabbatar da imani wata kila sai a ce to dan me ma aka tsaya aka sha wahala tun farko ba ya addu'ar ba saboda ibtila'i shi kansa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar atuhibbu dhalik kana so ai haka wato tsananin yayi tsanani sannan aka nemi yayewa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiyar wato abubuwa da dama na alamun nubuwa sun faru bayan wannan akwai kuma lokacin da suka zo lokacin da tsanani yayi wahala babu ruwa sahabbai sun rasa ruwa sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wani ruwa aka samu a cikin yar wato buta ta alwala sai ya sa hannunsa a cikin wannan ruwan sai aka ga ruwa yana hannunsa sai ya koma kamar famfo ruwa yana bubbuga daga ciki sannan ya ce to kowa a zo ayi alwala a sha aka yi alwala aka sha suka zo wani waje suna cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya ce ma mu'az ya kusa ya mu'az idan Allah ya tsawaita rai a gare ka kaga wannan wajen ya koma ya zamanto dausayi mai cike da ƴaƴan itace bayan shekara tara da wannan lokacin da aka yi a shekara ta 18 mu'az ya zo ya wuce zai tafi sham ya ga wannan wajen ya zamanto gona ya zamanto dausaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan shekarar mu'az ya bar duniya a ta'un din amwas wannan ya daga cikin dukkan su suna daga cikin alamun nubuwa wanda suka bayyana a wannan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce sa'atul usra abin da yasa aka ce mata sa'atul usra kenan saboda haka tsananin ta fuskar abun hawa da abinci da abun sha da kuma yanda sayyidina umar yanzu ya faɗa na zafi zafin yanayi dan a lokacin ana tsananin zafi da daidai lokacin da za a yi girbi lokacin da dabino yake buƙatar zafi domin ya nuna to Allah ta'ala ya ce min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum su wane ne waɗannan waɗanda zukatansu suka so su karkace menene kuma karkatar waɗanda min ba'di ma bayan wato zukatan wata jama'a daga cikin su ta so ta karkata sune waɗannan waɗanda suka ki fita jihadi ba tare da wani uzuri ba sai dan kawai wato sun zabi hutu akan wahala amma ba dan munafinci ba ba dan ba su yi imani ba ba dan kuma suna so su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sallama shi ga abokan gaba su kike makon sa a'a kasala ce kawai da rauni na dan adam to shine karkatar ta kusa ta karkata shine su kibin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su zamanto tamkar munafikai to amma ba shi haka ba dan kada abinda aka kusa yi ana ce musu af'alul muqaraba an kusa amma ba aka yi ba thumma taba alaihim sai Allah kuma ya karbi tuban su su wannan jama'ar su ne khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun cakuda kyakkyawan aiki tare da wani wanda suka aikata tare kuma da wani mummuna to wannan su ne Allah madaukakin sarki ya karbi tubansu ya saukar da tubansu wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyan atallahu an yatuba alayhi to nan ma ya kara karfafawa da cewa su ma Allah ya karbi tubansu saboda haka fitattun muhajiruna wal ansar da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kam Allah ya ba su girma da daukaka saboda su ne wanda suka fita a wannan jaishul usra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bada gudunmawa wajen yi musu shiri na fita yaki falahul janna yana da aljanna man ambata yadda sayyidina usman ya kawo wato abin hawa dubu rakumi dubu da dinariya dubu
annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallaba su yana cewa ma zarra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm, abinda duk Uthman ya aikata bayan yau ba zai cuce shi ba. Wanda daga cikin ansar ya kawo wusuki 700, wusuki 700 zakan mutum nawa kenan, wusuki nawa ne ake bayar da shi zakka, zakka wusuki nawa ne, wusuki nawa zakka in mutum yayi noma, wusuki 5, wusuki 5 shine sa'i 300, wusuki 5 sa'i 300 kenan, kwanan awo na bogaji guda 300 shine ake bayar da shi zakka. To shi zakkan mutum 14 ya kawo, abinda mutum 14 yake fitar arzikin da mutum 14 yake samu ya zamanto mawadacin da zai fitar da zakka, da ya tattaro yace ya bayar fi sabilillah. Wusuki 5 din fa ushiri zaka fitar, ba wai du zaka bayar ba, shi nisabin du ya tattara ya bayar. Kaga wanda suka, to sune wannan misali na muhajirin sayyidina Usman, na ansar shi wannan sahabi al-ansari wanda ya kawo wannan taimako. To haka kuma suka yi da kawo kansu. To waɗannan su ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kun ga yanda suka yi. Saboda haka yaushe za a ce waɗannan su ne za su zamanto waɗansu ‘yan al’umma za su zo a ce su ce wai sun haici annabi sallallahu alaihi wasallam, kalla ƙarya suke yi. Shi yasa a wannan sura aka bayyana falalansu, aka ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ta'ala yace innahu bihim ra'ufur rahim, Allah wato mai tausayi ne a gare su. Ar-ra'fa shine mai iko, ya zamanto yana nuna tausayi da kulawa da kyautatawa ga wanda yake mai rauni, wato Allah ya duba rauninsu dan haka ya tausaya musu, ya ba su yayi musu wannan tuba wanda ya ba su daraja madaukakiya a cikin aljanna da wani dan al'umma ba zai taɓa samun ta ba bayan su, kuma Allah mai jin kai ne tare da su. Sannan Allah ya ce wa ala talafatin ladina kullifu, haka kuma Allah ya karɓi tuban waɗannan mutane guda uku, alladina kullifu waɗanda aka wato bar al'amarin tubansu, aka kyale su, aka kyale al'amarin tubansu, shi ne ma'ana an kyale su. Ai wa akharuna murjauna li amrillah, wa akharuna murjauna li amrillah, wanda aka kyale aka jinkirta al'amarinsu ba a saukar da tubansu ba, shi ne ma'anar tahlif. Kamar yadda Ka'ab ibn Malik yake cewa alladina khulifu ba waɗanda aka bar su ba su fita yaki ba, kamar yadda ake tsammanin haka ne. Shi kansa ya gyara wannan tafsirin, ya gyara mutane kuskuren su wajen tafsiri, domin tafsirin Qatada kenan, wa ala salatati alladina khulifu, ukun da aka kyale su ba su fita yaki ba, haka Qatada ya fassara su. Ka'ab yace a'a, ba abinda ake nufi ba kenan, alladina khulifu waɗanda aka kyale su su zauna a cikin wato a cikin rashin tabbacin su, an karɓi tuban su ko ba a karɓi tuban su ba, wato aka kyale su ba a karɓa saukar da karɓar tuban su ba. Hatta idza daqat alaihimul ard, kun ga shine zai dace da hatta, har sai da wato kasa ta takura a gare su, bima rahubat tare da yalwata, ma'ana kasa ta takura a gare su, duk yalwar kasa suka rasa inda za su je, ba su da wajen zuwa. Saboda masallaci in sun zo ba daɗi, in sun fito hanya ba daɗi, in sun zauna a gida ba daɗi, domin har matansu ma an ke su ƙaurace musu. Saboda haka diyyalwar ƙasa ba inda za su shiga, ba su da mashiga. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, kuma suka sakankance, azanna anan bi ma'anil yaqin, suka sakankance cewa babu mafaka daga Allah sai zuwa gare shi. Laifi suka yi ma Allah, ba su da matsira, ba su da mafaka, sai dai su koma gare shi. To har a lokacin, wato shine aka kyale tuban nasu har suka kai wannan halin. To kun ga shine zai dace da ma'anar kulli fudin, amma aka ce aka kyale su suka zauna ba su fita jihadi ba, har sai da kasa ta takura a gare su, da kasa ta takura a gare su shine suka fita jihadi. Saboda haka ma'anar ba ita bace, shine yanda Ka'ab ya inganta ma'anar, wato aka kyale saukar tubansu har sai da suka shiga cikin takura tukuna, sannan Allah ya saukar da tubansu. Shine aka karanta a cikin wannan, Allah ya ce wa ala talafati alladina kullifu, kuma an Allah ya karɓi tuban waɗannan mutane guda uku. Su uku ne, sunayensu Ka'ab ibn Malik daga Banu Salima. Banu Salima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu diyarakum bani salima tuktabu atharakum, kun zimci gidajenku, ana rubuta takinku zuwa ga masallaci, suna can nesa inda kun san inda masallacin kibla ce ne yake ga wanda suka je Madina suka je haji ko umra ko suka zauna a Madina masallacin kibla ce a nan Banu Salima suke yana da nisa daga harami suka ce za su dawo yayin da aka samu wata unguwa ta tashi suka ce za su dawo kusa da masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nizimci gidajenku ana rubuta muku ladan takinku da kuke zuwa masallaci to shi ka'ab daga cikin wannan kabilar yake Banu Salima suna daga cikin waɗanda munafiki waɗanda suka so su dare su ma su koma tare da munafiki ranar yakin Uhud Allah ya tabbatar da zukatun su akan imani Ka'ab ibn Malik da murarata da murarata bin Rabi' daga Banu Amr bin Auf mutanen Quba da kuma Hilal ibn Umayya al-Waqifi su uku ne shi Ka'ab ibn Malik yana daga cikin wanda suka je bai'atul Aqaba shi kuma murarata ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya dukkanin su sun je yakin Badr saboda haka manyan mutane ne wannan abin ya faru gare su shi yasa ake cewa shi yasa malamai suna cewa taya aka yi su sai da aka gana musu irin wannan azaba suka yi kwana 50 suka ɗanɗana sannan aka saukar da tubansu shi ne Ibn Athiyya a cikin tafsirin sura yake ishara da wani baiti yake cewa wal aibu ya'laqu bil kabiri kabiru wal aibu ya'laqu bil kabiri kabiru aibi idan aka ratsi in ya damfara da jikin babba to babba ne wato matsayinsu bai cancanci a ce wannan abin ya faru gare su ba shi yasa aka ɗanɗana musu hadisin yana da tsawo zan ɗan ba zai yi in karanta mana shi da baki ɗaya ba ko kuma in ce zan karanta in fassara amma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim haka zalika yana cikin Riyadu Salihin ɗan uwa masu karatun Riyadu Salihin a cikin babu Sidd Imam Nawawi ya kawo shi a cikin farkon Riyadu Salihin cikin babin gaskiya saboda shaida ne akan gaskiya hadisin Zuhri ne ibn Shihab ya ruwaito daga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik cewa Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik ya kasance daga cikin ƴaƴan Ka'ab ibn Malik shine yake masa jagora yayin da Ka'ab ya zamanto ganin sa ya tafi ya zamanto ya makance yace naji Ka'ab ibn Malik yana bada labari a cikin hadisin rashin a cikin hadisin sa da yayi na rashin fitarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuk Ka'ab yace ban taba zama ban fita wani yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dai sai a wannan yaki na Tabuk sai dai ban je yakin Badar ba amma babu wanda ya aibata wanda bai je yakin Badar ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba su fita yakin Badar domin su je su yaki ba sun fita ne suna neman su ci ganimar wato ayarin Quraishawa da yake dawowa daga Sham Allah madaukakin sarki sai ya hada su tare da abokan gabansu ba bisa mi'adin za a yi yaki ba don haka duk wanda bai fita ba a aibata shi ba don ba a ɗauka za a je yaki ba yace na halarci Lailatul Aqaba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka yi alkawari akan shiga addinin musulunci kuma bana kaunar a ce da a ce yakin Badar na halarta ba wannan Lailatul Aqaba ba wato Lailatul Aqaba ta fi yakin Badar a wajena saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce kai mana sharadi yace me sharadi akan ubangijinka yace ku bauta masa kada ku tarayya da shi me sharadi akan ka ku kiyaye ni ku tsare ni kamar yadda kuke tsare kawukanku da iyalanku me sharadinka akan sahabbanka ku tsare ni ku tsare su kamar yadda kuke tsare kawukanku suka ce mu kuma me namu yace aljanna shikenan kaga waɗansu da suka zo suka ba da alkawarin suka ce da sharadin cewar bayanka mulki namu ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so suka sai suka ce aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba saboda haka kaga wanda suka yi wannan Lailatul Aqaba din da suka yi mubaya'a alkawari suka yi da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa garan mun wannan bisa a ce naje yakin Badar wato dan kada a ce ai bai je yakin Badar ba a dauka wannan aibi ne su ne masu suna daga cikin as-sabiqun domin wanda suka yi mubaya'ar Aqaba maganan malaman tafsiri su ne tabakar farko ta as-sabiquna min al-ansar a cikin maganar malaman hadith yace duk da yake yakin Badar shi yafi shahara shi aka fa ambatawa a wajen mutane to abin da yasa daga cikin labari na yayin da ban je yakin Uhud ba yakin Tabuk ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba zamantowa da dai ina da wato karfi da kuma saukin hali da dukiya irin lokacin da ban fita yakin nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ba da ban taba samun taguwa guda biyu tawa ba sai a lokacin na shirye taguwa biyu da su zan tafi a wannan yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai zai tafi yaki bai cika bayyana ga inda zai tafi ba sai dai wannan sai ya ishara ga waninta domin wato ya rufa ya fadda sawu har sai a wannan yaki na Tabuk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin a lokacin tsananin zafi ya fuskanci tafiya mai tsananin tsawo da kuma tafiya wanda take mafaza wato babu masaukai a hanya wato kungurmin daji ne da sahara babu masaukai ballantana ka ce zaka samu wanda zai kawo maka gudunmawa ita ce almafaza kuma ya fuskanci abokan gaba masu yawan gaske dan haka sai ya bayyana ma musulmi al'amarin sa cewa ga inda yake tafiya domin su shiri su shirin yaki dan haka ya ba su labarin cewa ga inda yake fuskanta da shi da musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa ba za ka iya kiyaye su da rijista ba in da za a dauki rijista wato yawan su ya kai ba za a iya rubuta sunayen su ba saboda yawa dan haka kadan ne mutumin da yake so ya buya face ya dauka kan cewa ba za a gane ba saboda yawa za a gane kan cewa in ma bai fita ba ba wanda zai gane shi saboda yawa fa in dai ba dai wahayi ne ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan yaki a lokacin da wato dabino ya nuna ga inuwa ta so mazuwa dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiri da shi da musulmi ni kuma nawayi gari in ce zan fita nima da shirya tare da su sai in dawo ba abin da na hukunta sai in ce ai ina da iko duk lokacin da nake nufin fita zan fita haka nan al'amari na ya kasance mutane suka fita suka zage kowa yana shirin fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari ya fita tare da musulmi ni kuma har yanzu ba abin da ne shiri na fitar yaki nace zan shirya bayan yau bayan kwana daya bayan kwana biyu sannan in rusku da su na wayi gari bayan sun riga sun tafi domin ni ma in shirya in fita tare da su ban shirya komai ba sannan na wayi gari na dawo daga gida na dawo gida ban shirya komai ba haka nan nake yi har suka yi tafiya su ta yi nisa sai ne nufin kan cewa to ni ma bari in shirya in daura sirdi in sadu tare da su in haɗu tare da su yace ina ma da ake na aikata haka ba a kaddara min ne haka ba sai na haɗu idan na fita a cikin mutane bayan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake bani wato bakin ciki cewa ba wanda nake gani a cikin mutane sai mutumin da yake ya riga ya nitse a cikin munafunci ko kuma mutumin wanda yake yana da uzuri Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace ni ba sai da ya kai Tabuk yana zaune cikin mutane a cikin Tabuk sai ya ce yaya ina ka Abdul Malik sai wani mutum daga cikin Bani Salima ya ce ya Rasulullah ai sababbin tufafinsa da kallo da yake yi na jikinsa na ken jikinsa shine ya zaunar da shi ya ki fita sai Mu'az ibn Jabal ya ce tur da abinda ka faɗa wallahi ya Rasulullah ba abinda muka sani tare da shi sai alkhairi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ce komai ba Ka'ab ibn Malik ya ce yayin da labari ya zo mun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya taho daga Tabuk sai hankalina ya dawo mu na haɗu domin naga ina tuna dukkan irin salon ƙaryar da zan yi da abinda in yazo zan gaya masa ya zamanto na fita daga cikin fushinsa ina neman ra'ayin dukkan wani mai shawara daga cikin mutane ƴan uwana ƴan kabilata da aka ce mun Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya kusan shigowa gari sai dukkan ƙarya sai ta kauce daga cikin zuciyata nace na san cewa babu abin da zai tsirar da ni har abada daga wannan dan haka sai na hadu akan cewa gaskiya kawai zan yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari ya shigo Madina, ya kasance idan ya dawo daga tafiya sai ya fara sai ya je masallaci ya salla raka'a biyu sannan ya zauna mutane su zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya haka al-mukhallafuna waɗanda aka basu basu fita ba suka zo, kowa ya haɗu yana bada uzurinsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nemi masa rantsuwa akan cewa yana da uzuri, su kamar 80 ne da ƴan kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi tubansu, ya karbi uzurinsu, ya karbi wannan zahirin da suka nuna masa yayi musu mubaya'a, ya nema musu gafara Allah, ya kyale sirrin su ga Allah. Har sai nazo, da nazo nayi masa sallama, da nayi masa sallama sai ya yi min murmushi, murmushin irin wanda yake yayi fushi, wato ba irin murmushin da aka saba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, murmushin wanda ya nuna ransa ya faci. Sannan sai ya ce zo, ya ce sai na zo ina tafiya har sai na zauna a gabansa. Ya ce me ya zaunar da kai, ba ka riga ka sai taguwar da za ka tafi a kanta ba? Ya ce ya Rasulallah, wallahi da na zauna a gaban wani ka ne daga cikin sarakunan duniya, daga cikin 'yan duniya, to ina ganin cewar zan fita daga fushinsa da uzurin da zan kawo, domin hakika Allah ya bani iya jidali, ya bani iya shirya magana, amma wallahi na sani kan cewa idan yau na gaya maka zance na ƙarya wanda za ka yi farin ciki da ni ka yarda da ni, to da sannu Allah zai bayyana maka abin da zai sa kai fushi da ni. Wallahi idan na gaya maka zance na gaskiya duk da yake ranka zai ɓaci a kaina, to ni kam ina ƙauna cewar bayansa ina ƙaunar kyakkyawan ƙarshe daga Allah, wallahi ba ni da wani uzuri, wallahi ban taɓa jina ina da ƙarfi da sauƙin hali ba irin lokacin da nake fita yakin nan tare da kai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hadha faqad sadaq, wannan ya faɗi gaskiya. Faqum, tashi, hatta yaqdi Allahu fik, har Allah ya hukunci akan sha'aninka. Na tashi sai waɗansu mutane daga cikin Banu Salima 'yan ƙabilata suka bi ni, suka ce wallahi ba mu san ka taɓa yin wani zunubi ba irin wannan zunubin, ka kasa ka faɗi wani uzuri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karba irin uzurin wanda waɗanda suka fita su ma suka bayar, da ka faɗi wannan zunubin naka ka kawo uzurin, in ya so ka nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara Allah, wallahi ba su gushe ba, suna aibata ni, suna yi min faɗa akan abin da na yi har na so na koma ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in karyata kaina in kawo uzuri. Wato sannan sai na ce musu akwai wani wanda shi ma irin wannan halin ya same shi? Suka ce na'am, akwai mutane guda biyu su ma irin yadda ka faɗa haka suka faɗa. Sai na ce musu su ma aka ce musu irin abin da aka ce maka? Sai na ce su wane ne? Aka ce Murarat bin Rabi' da Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Suka gaya mun wato salihan mutane wanda sun je yakin Badar, ina da kyakkyawan kwaikwayo a kansu. Na ce wato ba ni ne kaɗai ba ne. Yayin da suka gaya mun sai na tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su yi mana magana, mu guda ukun nan, don haka mutane suka ƙaurace mana, suka gayyana, suka canza mana mu'amala, har ya zamanto wato ƙasa na yi inkarinta, wato kamar ba Madinan da na sani ba, kamar ba ƙasar da na sani ba ce. Haka muka zauna har dare har kwana 50. Amma sahibaina sai wato har sai suka zauna suka karaya suka zauna a gida ba sa fita su biyun. Ni kuwa ni ne na fi su wato ƙarfin hali, na fi su juri, na fi su jimiri, don haka zan zo na zo na yi sallah tare da musulmi, na shiga kasuwa ba wanda zai mun magana. Zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai masa sallama yana majalisinsa, bayan an yi sallah sai in ce a cikin raina shin leɓansa ya ɗan motsa da amsa sallamar tawa ko bai motsa ba? Sannan in zo in sallah kusa da shi rinka satar kallo ina kallonsa, idan na fuskanci sallata sai na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni, idan na juya kuma na kalle shi sai in ga ya kauda kai daga gare ni. Har sai da wannan ya tsawaita musulmi abinda ya tsawaita na ƙauracewar da musulmi suka yi mana, sai na je na hau kan soron gidan Abu Qatada.
Abu Qatada gashi shi dan baffa na ne kuma shine mafi soyayyen mutane gare ni, ne masa sallama yace wallahi bai mai mun da bai amsa mun sallama ba. Yace ya Abu Qatada, ina hada ka da Allah, hal ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasula, shin ka san cewa ni ina son Allah ina son manzansa sallallahu alaihi wasallam? Sai ya shiru na sake maimaitawa na sake hada shi da Allah, ya sake yin shiru na sake maimaitawa na sake hada shi da Allah, sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa sun fi sani. Sai iya wato idanuna suka kwarara da kuka, na juya na sauka daga kan garu, ina nan ina cikin tafiya a cikin kasuwa wata ran, sai ga wani daga cikin mutanen Sham, irin wato jajaye ƴan Sham, ya zo da kayan abinci zai sayar a Madina, yana cewa wa zai nuna min Ka'ab dan Malik? Sai mutane suka nuna masa gashi can, har ya zo min sai bani wata wasiƙa daga sarkin Ghassan. Na kasance ina iya karatu, sai na karanta, sai gashi a ciki ya ce, bayan haka mun ji abinda sahibinka ya yi maka, ya kaurace maka, to Allah bai sanya maka gidan wulakanci ba, bai sanya maka takura ba, ka zo wajen mu, mu daidaita ka tare da mu a cikin abinda muke da shi. Yayin da na karanta, sai nace wannan ma yana daga cikin wani bala'i, wani sabon bala'i ne kuma ya zo. Sai na nufi zuwa ga Tanderu, an san Tanderu inda ake yin gurasa ko? Sai na kona wannan wasiƙa a ciki. Bayan kwana 40 daga cikin 50 din, sai ga jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan aike daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka da ka kaurace ma matarka. Na ce, ana nufin in sake ta ne ko ka me zan yi? Sai ya ce, a'a, ka dai kaurace mata, kada ka kusance ta. Aka tura ma ƴan uwana abokaina su biyu su ma haka. Sai na ce ma matata, to ki tafi gida ki kasance a wajen su har sai Allah ya hukunci a cikin wannan al'amari. Matar Hilal dan Umayya ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace, ya Rasulullah, inna Hilal shaykhun da'i, tsoho ne tukub, ba shi da wanda zai masa hidima, to shin kana ki hidima ma ba zan iya masa ba? Yace, a'a, sai dai kada ya kusance ki. Sai ta ce, ya Rasulullah, wallahi ba shi da wani motsi tunda wannan abin ya samu, wallahi bai kuje ba, kuka yake yi tunda kai umarni akan sha'aninsa, har yau kunnan ku a cikin kuka yake. Waɗansu daga cikin iyalaina, daga cikin mutanen kabilata, suka ce, kai ma da ka nemi izini daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan matarka ta zo ya maka izini ta maka, kamar yadda matar Hilal ta nemi izini ta masa hidima. Sai na ce, wallahi bazan nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, me na sani ne me zai ce idan na nemi izinin nasa, alhali ni mutum ne wanda yake saurayi mai karfi. Haka muka zauna kwana 10 bayan wannan, muka cika kwana 50 daga ranar da aka hana a yi mana aizance da mu. Sannan nayi sallar asuba a safiyar dare na 50, ina kan wato soro na wani daki daga cikin dakunan a Banu Salima, ina zaune a cikin halin da nake ciki, wanda Allah ya ambata, kad zaqat alayya nafsi, raina ya takura a gare ni, wa zaqat alayya al-ardu bima rahuban, kasa ta takura a gare ni tare da yalwata. Sai naji wani mai wato mai kururuwa mai hekuwa yana magana da murya mai karfi akan Jabal Sila, wato wannan dutse ne yana nan idan kun san inda ake hawa motocin Subco a da, motocin bus ta Madina, kana juyawa bayan ka ga wani dutse nan, daga nan ake buga bindigar Madina, in an ga wata da in an zo shan ruwa da in za a yi sahur, akwai igwa akai ana buga bindiga akan ta. Jabal Sel babban dutse ne, shi yake kallon unguwar Sel, shine Jabal Sel, shine dutse mafi kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato sai wani ya je ya hau kan dutsen, maimakon ma ya zo ya kawo masa albushir din, saboda sai ka zaga Jabal Sel, ka zaga ta kwararin Sel, sannan zaka je Banu Salima. To sai ya zo ya hau kan dutsen, ya kururuwa ya bashi albishir, maimakon ya zaga ya je ya gaya masa. Ya kulu bi ala sautihi, yana faɗa da murya da wato mafi ɗaukakan muryarsa, ya Ka'ab ibn Malik abshir, ya kai Ka'ab dan Malik kai albishir. Fa harartu sajida, sai na faɗi ina mai sujada. Wa araftu an qad jaa al faraj, na san cewa wato yayewar musiba ya zo. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يسند المسلمين da tuban Allah akan mu yayin da ya sallar alfijir sai mutane suka taho suna taimin albishir suka tafi wajen sahabbai na su biyu su ma sauran suna musu albishir sai wani mutum ya hau kan doki ya taho daga cikin kabila aslam wasa sa'in min wani daga cikin kabilar aslam ya taho akan wannan dokin nasa kafin ya taho waje na banda wanda ya hau kan wato dutse din sai ya zamanto sautin yafi wanda ya taho akan dokin wato mutum biyu ne suka yi masa albishir da wanda ya hau kan doki kan dutse sautin sa ya riga doki zuwa da wanda ya hau kan doki wanda ya hau kan dokin yayin da wanda naji sautin sa ya zo ne min albishir tufafin da nake da su guda biyu sai na cire na bashi yace ya sanya su domin bisharansa a cikin wannan ake nuna in mutum ya maka albishir ka bashi hadiya ko menene yace ba wallahi ba ni da wani kayan sawa sai su ne kadai kayan jikina sai na nemi a bani cifar da zan sa a bani aro kun ga irin talaucin da sabai suke ciki cifa ba ne sai da ya ara daga makwabta aka bashi da taho ina fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane jama'a suna fuskanta ta suna yi min wato albishir suna cewa kai albishir ma'adalla da tuban Allah a gare ka har sai da na shiga masallaci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune mutane sun kewaye shi Talha ibn Ubaidillah ya tashi yana gaggawa a guje ya taho ya zo ya kama ni yayi musafaha da ni ya gaisa da ni yayi min barka yace wallahi ba wani daga cikin muhajirin da ya tashi in ba shi ba Ka'ab yana cewa ba zan taɓa mantawa da wannan ba daga Talha Ka'ab yace yayin da ni sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga fuskarsa tana kalkali na farin ciki yana cewa abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk kai albishir da lanar da ta kowace alkhairi a gare ka tunda mahaifiyarka ta haife ka Allah ya saukar da wato karban tubanka qultu amin indaka ya rasulullah am min indillah daga wajenka ne ya rasulullah ko daga wajen Allah yace la bal min indillah daga wajen Allah wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha surra istanara wajhuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana farin ciki sai fuskarsa ta rinka kalli tana haske hatta ka annahu qit'atu qamar kai ka ce yankin farin wata ne muna sanin wannan daga gare shi yayin da na zauna a gaban sa sai nace ya rasulullah tubana shine zan fitar daga cikin dukkan dukiyata sadaka ya zuwa ga Allah ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rike wanda daga cikin dukiyarka shi yafi maka alkhairi to sai yace to rabona da aka bani a wajen yakin Khaibar na rike shi wato gonar da aka bashi a filin Khaibar yace shi na rike shi sauran kuma din na bayar fi sabilillah yace ya rasulullah Allah ya tsirar da ni daga wannan abin da na shiga ciki ne saboda gaskiya saboda fadin gaskiya to daga cikin tubana ni kuma nayi alƙawari bazan saki wata magana ba sai gaskiya matsawar ina da rai qala fa wallahi ban san wani daga cikin musulmi ba da Allah ya yi masa jarabawa akan fadar gaskiya irin yadda ya mun wannan jarabawa kun san jarabawa a larabci ana fadanta ga alkhairi da sharri a ce Allah ya jarabci mutum da alkhairi Allah ya jarabci mutum da sharri wa nablukum bisharri wal khairi fitna to shi Allah ya jarabce shi da fadan gaskiya yace bai san wani wanda yake ya isa matuƙa wajen fadan gaskiya cikin musulmi ba kamar sa kamar yadda Allah ya jarabce ni yace wallahi ban taba gangancin na fadi wata kalma ta ƙarya ba tunda na fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan har ya zuwa ga wannan ranar da nake ciki kuma ina fata Allah zai tsare ni matsawar sauran rayuwata ta yi wato har ya zuwa ga Allah ya dauki raina Allah ya saukar da wannan ayar laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin hayya zuwa ga fadin Allah wa kunu ma'as sadiqin Ka'ab yace Allah madaukakin sarki bai taba min ni'ima ba bayan shirye da ni da ya musulmi da ya zuwa ga musulunci fiye da ni'imar da ya mun cewa nayi gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ban karyata shi ban yi masa ƙarya ba na halaka kamar waɗanda suka halaka yayin da suka yi masa ƙarya Allah madaukakin sarki yace ma waɗanda suka ƙarya da suka yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya saukar da wahayi irin sharrin abin da Allah zai faɗa ga wani sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijis Allah yace musu su kazanta ne Ka'ab yace mu ukun nan da aka jinkirta al'amarin mu wanda Allah madaukakin sarki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi maganar mu yayin da waɗansu suka zo suka yi ƙarya suka yi musa mubaya'a mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta al'amarin mu har sai da Allah ya yi hukunci akan mu to mu ne wa ala thalathati alladhina khulifu mu ne wanda aka jinkirta al'amarin mu har sai da aka saukar da sunan mu har sai da aka saukar da tuban mu walaysa alladhi dhukira mimma khalaq mimma khalaqna mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wai bar mu kyale mu din da aka yi ba wai kyale wa wato kyale mu wato kyale wanda aka yi mana na rashin fita yaki ba abinda ake nufi kyale mu da aka yi aka jinkirta tuban mu wannan ita ce kissa wanda take musulmi idan ya karanta ta zai ji wato abin sanya kuka kuma zuciyarsa ta yi tsoro ga irin halin masu takwa Imam Ahmad babu abin da yake sanya shi ya kuka a cikin Alkur'ani irin waɗannan ayoyi da hadisin nan na Ka'ab ibn Malik wa wani mumini ne ko zai karanta wannan wato ba zai iya wato idansa ba zai kwarara da hawaye ba kuma zuciyarsa ta raurawa bisa tsoro yayin da yaji irin da ya karanta ko kuma yaji irin wannan labari muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu wato ayoyin lura da abubuwan da zai sa imanin mu ya karu a cikin karanta irin wannan kissa to Allah madaukakin sarki haka ya saukar da tuban wa'annan bayin Allah to sannan bayan wannan kuma Allah yayi nasiha ga mu'minai akan babban darasi da zamu samu daga wannan hadisa wanda take wato mai sanya zuciya ta tafu kuma idanu su kwarara da hawaye na'am mai Allah yace alladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah da bin umarnin sa gurgudan ikon ku da kuma nisantar abinda ya hana ku sannan wa kunu ma'as sadiqin kuma ku kasance tare da as-sadiqin magaskata masu gaskiya as-sadiqin anan malaman tafsiri suna da fuska guda biyu fuska ta farko as-sadiqin ma'anarsu wato masu gaskiya a cikin addininsu masu yin addini na gaske ba masu munafunci ba wanda suke sun yi gaskiya da Allah sun yi gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato masu gaskiyar imani kenan ku zamanto waɗanda yake zuciyarku babu komai a cikinta sai gaskiyar nufi da gaskiya tare da Allah a cikin mu'amalarku da Allah wajen yin addininsa ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya a cikin magana cewa wato masu faɗan gaskiya ba sa ƙarya la a cikin wargi wala a cikin wasa wala a cikin kakaci masu gaskiya a cikin kowane hali wajen magana wanda wannan shine tafsirin
da shi kansa Ka'ab ibn Malik yayi fassara ayat da shi, kuma wannan shine waɗansu malamai suke cewa shine hikimar kawo ayar bayan tuban waɗannan mutane uku waɗanda suka yi gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi tuban su. Kuma Ka'ab yake cewa yana ganin, yana fatan, yana abinda yake wato yana jin cewar ba wani abu ne wato ya sa shi ya samu wannan martaba, wannan daraja ba daga Allah da Allah ya karɓi tubansa, face irin gaskiyar da yayi wajen yin zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ayar take nuna wato mutum ya zamanto mai isa matuƙa wajen faɗan gaskiya. Abdullahi ibn Mas'ud an ruwaito daga gare shi yana cewa la yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala hazan, gaskiya ba ta kyautata la a cikin wasa wala a cikin gaskiya. Ko da gaskiya kake kai ƙarya, ko cikin wargi, ko da wasa ne ma kai ƙarya, ƙarya ba ta kyautata, babu alkhairi a cikinta. Wala ya'idu ahadukum sabiyahu shay'a thumma la yunjizuhu, kada ɗayanku ya yi matansa yaronsa alkawarin wani abu sannan yake cika masa alkawari. Akwai kissar da ake ruwaitowa mashhuriya ta Imam al-Bukhari wajen tsantseninsa wajen riwaya, ya je riwayar wani hadisi a wajen wani malami a Baghdad, sai ya ga yana so ya kama akuyarsa ta ki zuwa, sai ya ga ya ɗaga rigarsa kamar wato ya sa abinci ne a ciki, yana kiran akuyar wato kamar zai bata abinci, sai ya tazo ya kama kafarta, shikenan sai ya saki rigarsa babu komai, ya yaudare ta. Sai ce wannan idan ya yaudari dabba wadda take bata da ikon cuta, bata da ikon amfani da shi wani abu, to ina kuma gare ni ni wanda nazo ina neman hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam? Sai ce wannan ba amintacce bane a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman sirar Bukhari suna nakadin wannan kissa, amma yana nuna tsantsenin Imam al-Bukhari idan ta inganta wajen tahari wajen riwaya, wato hatta dabba ma kada kai mata ƙarya. Ƙarya ba ta halatta a cikin wani hali sai halayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya istifna'i, lokacin dan kai yaudara wajen yaki, kai ƙarya wajen yaki, kada ka isa gaskiya ka ce wai kai gaskiya kake yi, kana ganin makiya addini sun zo za su kama, sun zo suna bin wani, ko kuma sun zo suna neman gidan wani malami ko wani gwarzo daga cikin gwarazan addinin musulunci, ce ina yake, kai kuma ka san ya shiga cikin wannan gidan, ce to kuma kada na gaya musu ne ƙarya, dan isa gaskiya zai kace yana cikin wannan gidan, ai gaskiya na faɗa, wannan gaskiyar ka bace alheri ba. A wajen yaki ana ƙarya domin maslahar yaki, domin maslahar musulunci, domin maslahar al'umma. Ko kuma na biyu, yayin da mutum yake yin sulhu tsakanin mutane biyu, babu laifi kai ƙarya, kamar miji da mata, ke to kai da kake ta cewa baka san ta kaza kaza, bata san darajar ka ba, ran nan baka ji bayan da take kare ka a cikin ƴan uwanka, take ta faɗan alkhairin ka, wance din take faɗan haka, to ka zauna kai ne kake tsammanin ba haka take ba, ai abu ne halin mata take nuna maka, idan kada ka saka, idan kada ka, idan kada ta nuna cewa wai tana son ka, ka san mace in tana son ka ba ta nunawa, bayan kuma ba ai ba, amma kana yi ne dan ka yayyafa ma wutar ruwa ka kwantar da hankalinsa, sai ya ce to sai ka canza zancensa dan ka hada tsakaninsu, to babu laifi irin wannan sulhu tsakanin mutane biyu, ko mace da namiji, ko tsakanin abokai, ko tsakanin masu hulɗa, ko kuma yayin da mutum yake magana tsakaninsa da iyalansa, ya bayyana irin sifarta, ai abin nan ya bayyana kyanta, ya ce ai duk duniya babu kamarta, bayan watakila ɗaya matar ta siya fanta tita, amma ya faɗa don hankalinta ya kwanta. A cikin zancen mutum da matarsa babu laifi don ya yi ƙarya irin wannan ƙarya wadda yake zai sa a samu husnul ishra, kyakkyawan zamantakewa, amma in ba haka ba mutum ya nisanci ƙarya. Allah maɗaukakin sarki bai sanya wani alkhairi ba a cikinta, dukkan wata ɗabi'a za a iya gina mumini a kanta, banda ƙarya, banda ha'inci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi muttafaqun alaihi wanda kun san shi, alaikum bisir, fa inna sirka yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktabu inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib ولا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى النار فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا yace ku rinci gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa ya zuwa ga aiki na nagarta kuma aiki na nagarta yana shiryarwa ya zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana karda dan fadin gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah wannan mai sananin gaskiya ne kuma ku kiyayi ƙarya domin ƙarya tana kaiwa ya zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kaiwa ya zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana karda dan yin ƙarya har a rubuta shi wajen Allah cewa wannan mutumin makaryaci ne Allah ya kiyaye mu to insha Allah zamu tsaya anan sauran ayoyin biyu sai mu tashi daga gare su a karatun mu na gobe insha Allah in Allah ya so kuma mu kare shi mu karasa surar a karatun mu na gobe bi idnillah har yanzu dai ana kiran yan uwa wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كبام البركة دع الخير وانن ساعة ترانا الجمعة تقرشي وانت كي كربا أدو أبائنك أجكنت الله كربا أدو إمك كربا أيكم الله كبام البركة شن القرآن الله كبام البركة شن مجلس تفسير القرآن الله كسوك دسكينة أجكن زكا تمو كأمس دكا أدو إمك Allah ka sanya mu waɗanda suke tashi a daga wannan majalisi alhali Allah ka kai musu gafara daga zunubansu Allah ka yanta mu daga wuta a cikin wannan wata Allah ka sanya mu a cikin wanda suke muwafaka da tsayuwar daren Lailatul Qadr ya rabbal alamin Allah ka sa mu dace da tsayuwar daren Lailatul Qadr a wannan wata ya rabbal alamin Allah ka yanta mu ka yanta iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukkan musulmi da malamanmu da ƴan uwanmu da abokanmu ya rabbal alamin daga wutar jahannama Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije mana bala'i a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah ka ije mana musibar waɗanda suke ta'addanci akan musulmi a cikin garuruwan musulmi ya rabbal alamin Allah ka ba mu kariya daga sharrin su Allah kai ne mafi tsananin karfi Allah kai mana Allah ka kare karfin su da sharrin su daga kan musulmi ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka da ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki a cikin garuruwan mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yaye tsanani da yake cikin da bayanka suke ciki a cikin garuruwan musulmi ya rabbal alamin Allah ka yaye tsanani da talauci daga garuruwan musulmi ya rabbal alamin wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu bashin su Allah wanda suka samu karayar arziki Allah ka tayar da arzikin su wanda suka samu karayar jari Allah ka bayar musu Allah ka inganta kasuwancin wannan gari namu Allah ka inganta arzikin wannan gari namu Allah ka inganta tsayar da shari'ar musulunci a cikin wannan gari namu ya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu wadata da kwanciyar hankali da arziki ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka bada nasara ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke cikin ƙasar Palestine Allah ka yaye musu wannan sanani da suke ciki Allah ka ba su dauki akan makiyansu Allah ka isar musu abin da yafi karfin su Allah ka isar musu makaman makiyansu Allah ka kare su ka ba su kariya daga gare ka Allah ka kare musulmi da suke cikin Sham Allah ka ba su mafaka daga gare ka Allah ka kare musulmi da suke cikin ƙasar Iraq Allah ka tsare jinanan musulmi a ko ina suke Allah ka taimaki addininka da bayinka mu'minai ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin